من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta ladi domin ci gaba da karatu wanda muka saba a cikin wannan littafi mai girma Riyadu Salihin yau muna 14 ga watan Juma'a al-Akhira hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1446 wanda ya daidai da 15 ga watan 2024 muna cikin kitabul mansurat kuma wal mila wanda muka kulla mali kulla babu na babu ahadisul dajjal wa ashratus sa'a kamar yadda muka bayyana mansurat shine irin abubuwan da malan zai kawo bangare daban-daban kenan babu kaidi akan cewa magana akan wani abu a karan kanshi shi sa ku ga hadisan suna magana wani hadisi ya magana a wani bangare wani hadisin kuma ya magana a wani bangare banda na farko da muka karanta wanda suke magana akan dajjal حديث زام تاشى أيوه شما حديثنا أبو هريرة مالت وعنه قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثا قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة قال كيف إضاءتها قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة رواه الإمام البخاري إمام البخاري عشان كتاب العلم باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل أبو هريرة صحابي منزل الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوى وترانا منزل الله أنا هيرا ينما متانا هيرا أما زمنش في مجلس يحدث القوم ديانا دقا تشكين أبو بوا واند منزل الله يكي صحابة مصحابي الله سبحانه وتعالى يرسو منزل الله سوديا ويكن زمنا أو تم زمنا كميت أو كلوكو تشميت أو ينا باس العباري abinda shayi musulunci ko abinda shayi hafta duniya sallallahu alaihi wasallam wa tarana haka yi musu zamu karanta hadisi can gaba tun daga sallar asuba har sallar al'asr sallallahu alaihi wasallam yana ba su labarin abinda zai faru Allah ya ba shi labari abinda yake na gaibi to a watarana a wani mazamna manzo Allah yana magana ga sahabbai sai wani balaraben kaure yazo ja'ahu arabiyun sai mutumin karkara yazo fa qala sai yace mata sa'a ana cikin magana manzo Allah bai tsaya ba sai yace ya rasulullah yaushe ne kiyama fa madar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu manzo Allah bai yanke magana shi sai ya ci gaba da magana kamar bai ji shi ba fa qala ba'dul qaum sami'a ma qala sai sahabbai wasu a zuciya sai suke cewa to yanzu manzo Allah ya ji abinda wannan mutumin yace fa qariha ma qala manzo Allah baya so ne bai so ba yace yaushe ne kiyama kenan amma duka wannan ihtimal ne kamar suna tsammanin ko haka ne yasa manzo Allah bai bashi amsa ba ya ci gaba da magana to wasu kuma daga cikin sahabbai sai suka ce wa qala ba'duhum wasu daga cikin su suka ce bal lam yasma suka ce kai manzo Allah bai ji bane inda yaji sallallahu alaihi wasallama da ya bashi amsa hatta idza qada hadithahu sai da manzo Allah ya kare magana shi abinda yake so ga ya musu ya kare qala sai yace aina sa'ilu an sa'a ashe ya ji shi kawai dai yana so ya gama wancan magana kuma kahin azo shi kanshi a bashi amsa sai manzo Allah yace ina wannan mai tambaya akan kiyama qala ha ana ya rasulullah sai wannan mutum ya ce ya baki Allah gani na ni ne qala sai manzo Allah ya ce idza duyatil amana duk lokacin da kaga an tozartar an walakantar da amana fantazur sa'a to kiyama lokacin ta yayo ka jiraye ta qala sai ya sake tambaya da yace kaifa idaatuha to ya baki Allah ya yaushe yaya ne za mu gane cewa an tozartar ko an walakantar da amana qala sai manzo Allah ya ce idza usnidal amru in aka jingina abubuwa na lamarin mutane ko mulki ko wata amana dai wanda take ta jama'a ila ghairi ahli zuwa ga wanda ba su cancanta ba bai cancanci ba ya zama shugaba bai cancanci ba a bashi wannan ruko na amana sai aka bashi sai manzo Allah ya ce fantazuru sa'a kenan ku jiraye kiyama tana nan kusa to wannan hadisi yana karantar da mu akan muhimmancin amana kenan amana abu ce babba can malam babin da ya kulla babe wanda yake magana akan dujal da kuma abubuwa na sharadi ko kuma ashratus sa'a da kuma sauransu to kenan zai idan muka ce daga cikin ashratus sa'a na cikin wannan hadisin kamar alamomi na kiyama sai mu ce tozartar da amana tana daga cikin alamar kiyama sai kaga cewa da kyal za a rika tsinkaye ko kuma da kyal za a rika nuni a rika cewa ai a can wani gari akwai wani amini wanda an yarda da shi amini ne baya cin dukiya baya kaza baya kaza sai can wani lokaci za a yi tunani a ce ai akwai wani shugaba amini ne mai adalci ne to shi ma sai an bincika sai an tona to haka kuma cikin mutane dukkan bangare na rayuwa amana tana iya shiga amana ta aiki wani abu da kuka yi da wani ta amana akwai amana hatta ta magana magana kai da wani kun yi magana ya ce ma amana ce wannan maganar ko kuma kai kanka ko da bai ce amana ba amma dai amana ce ta shi kai ne aminin shi ya gaya maka wani magana wanda ba bai gaya ma kowa sai kai kuma kaje ya kake yawo kana bazawa kana watsawa kaga wannan shi ma tozartar da amana ne ko kuma a baka amana ta kuɗi ko kuma Allah ya baka amana ta yaya ita ma wannan ita ma amana ce ka musu tarbiya ka dora su hanya maza ko mata iyaye Allah wannan diya da ya ba su ma amana ne to idan aka tozartar da su aka kasa rukun amana to shi ma wannan amana ne ko kuma shugaban da Allah zai ba shi amana na talakawa Allah ya runguma mulki ya baka to wannan amana ne ka tausaya musu ka ji kansu ka musu abin da za su ci Allah san barka to amma idan ya zama to an tozartar da wannan an yi abin da aka dama to shi ma na daga cikin alamun kiyama to wannan akan amana kenan to shi wannan balarabin kauye da manzo Allah ya ce mishi za a tozarta amana sai ce ya maki Allah to ta kakane ake tozartar da amana sai manzo Allah ya ce in aka ba wanda ba su cancanta ba kenan za a maka fasara shi a haka abin ya yi hwadi to amma sau da yawa yakan iya zuwa wajen shugabanci in aka ba wanda bai cancanta ba abu a kowane bangare ba sai shugaban kasa ba mutane sau da yawa idan ana rantsar shugabanci sai su ga ganin wani shugaban kasa wanda shine kololuwa wannan ai babba ne ministrori an ba su shugabanci tun daga shugaban kasa ka zo prime minister shi ma an ba shi shugabanci ka zo ministrori su ma akwai kuma shi da cabinet director director dj dj duk wani wanda za a ce ga wani bangare na aka kai za ka rike shi director na makaranta na lakwal na ina ne kowa uban iyali a cikin gidan shi mai unguwa sarki duk wanda ka sani za a ce ga wasu a kasa shi to wannan amana ce to sai aka dauko wani wanda bai cancanta ba sai aka dauki abin jama'a sai aka meka mishi to wannan shine alamar kiyama kenan ko ya zama to na mulki ne ko ya zama to na dukiya ne ko kuma ya zama to irin aikace aikace da gwamnati za ta ma mutane ku riba ku ga yadda ake taci barkatai na kwangila a lokacin yan siyasar demokratiya wani bai da ma helo amma dan kwangila ne shi helo guda bai da sai a ce ko ya gina class ko ya gina wata katafariyar makaranta ko ya gina wani rijiya ko ya gina kaza to shi lokacin da aka bashi wa a wai shi ma ya je ya samu wani abu ana so a arzuta shi kaga kenan wannan shine isnadul umur ila ghairi ahliha wa ya kamata a ba wanda daman ya saba aikin yana da motoci yana da ma'aikata yana biyan su yana da kaza ga injiniyoyi masu leke-leke na kayan aiki ya saba da wani kamfani zai amso kaya ko da babu kudi ko da kudi kasashe da yawa haka ake duk abinda za a ce abubuwa na amana na cigaba irin wannan ne amma sai kaga kudin ake dibawa ba a diba amanar to haka in ka zo bangaren shugabanci kawai aka dora mutum shikenan sai a ce kakashi ta yanke saka shikenan kudin mutane in wani director ne aka mishi haka zai in wani DJ ne haka za a murka mishi barka 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 da samun arziki kenan kamar a ce barka azzalimi saboda zalunci ne zai ta yi kuma inda zaka ga abun mutane in bai yi ba zalimcin ya meka musu ko kuma shi ya ci sai a rika cajiwa ne talaka an zo an dora shi nan maciya ce amma kana ga kasa yake tahiya wai dan yayi adalci ya kare dukiyar mutane ya ki ba mu muci ya ki bude mana hanya mutane su rika zage shi kuma adalci ce ya adalci ne tsaida to dalilin wayannan abubuwan suke nuna wahala amana wahala gare ta abu ne mai wuya to amma idan aka tozarta ta to shikenan kiyama ta zo to sallallahu alaihi wasallam sai ce idza usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantazuru as-sa'a in aka ba wanda bai cancanta ba to kawai ku jiraye kiyama to nan fantazuru sa'a sai wasu malamai suka fasara fantazuru sa'ata fasadil amri ko kuma sa'ata fasadihi kamar da aka dauki wani abu ko shugabanci ne ko amana ce ta kudi ko amana ne na kaza sai aka ba wani bai cancanta ba to sai malamai suka ce banda kiyamar da za ta zo a sa'a suka ce kuma a jiraye lokacin lalacewar abun kina abinda aka bashi tunda shi bai cancanta ba to ku jiraye lokacin lalacewa abin tunda kun ba wanda bai cancanta ba in shugabanci ne kina bai cancanta ba lalacewa zai in wata amana ce ta kudi bai cancanta ba zai banzartar da shi zai lalata shi zai ci amana to wannan suna daga cikin hadisai wanda can baya Saudiya mun yi magana akan cewa irin da manzo Allah yake karantar da sahabbai cewa la tasalu an ashiya Allah ya samko da aya la tasalu an ashiya tubda lakum tasukum sahabai sai suke so Allah ya kawo wani balarabin kauye to shine ya faru a irin wannan lokacin da manzo Allah yake ce musu ku bar yawan tambaya abubuwa Allah ya halitta abubuwa Allah ya haramta abubuwa wasu abubuwan sai Allah ya bar su to ku bar yawan tambaya dole sai ka gane haramu ne ko kuma kana so a haramta shi manzo Allah dai ma da ya ga ma sahabai haka sai kowa ya shiru sai kuma aya ta sauko ya ku masu imani ku bar yawan tambaya in abin da kuke tambaya aka gaya mashi hukuncin ku zai cutar da ku sai sahabbai suka ce kawai sai muke jira mu samu wani balaraban kauye ya zo wanda shi su yan kauye bai san ba Allah ya hana kawai sai zo ya tambaye manzo Allah kun ga shi wannan sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cikin magana ya tambaye shi manzo Allah ya shiru to shine sahabbai suka cewa an ya bai ji shi ba ko kuma ya ji shi amma bai so ba tambayar dai to shine sallallahu alaihi wasallama sai ce mishi to in ka ga an tozartar da amana kuma anan ma bai tsaya ba sai ce amma ki Allah yaya tozartar da amana yake sai ce in aka ba abubuwa aka ba wanda ba su cancanta ba abu to lokacin lalacewa shi yayi ko kuma kiyama ta zo to wannan daga cikin hadisi wanda suke nuna mana lalle ne abubuwa na kiyama suna da alamu ko mu a yanzu idan mutum ya tsaya nazari da kyau zai ga cewa lalle akwai bulbuɗi na irin wannan abin na amana yanda zuba kowa bane zaka ce wannan amini ne an yarda da shi wanda ba tsammani musamman abin da shahi mulki da dukiya wanda sune manya-manyan abubuwa wanda ake cin amana na karshe-karshen su ko na bayan su shine wanda zaka zo na auratayya da ake yi sai ga ba mutum amana a bashi aure ya lalata ya ci mutunci yayi abubuwa na rashin mutunci kuma amana ce Allah subhanahu wataala ya bashi haka in mulki ne shi ma abu na rashin mutunci yanzu ka jiba irin siyasar demokaratiya wanda suna su ce an zabe su amma irin yanda suke gasa ma talakawa aya a hannu da sunan kuma su suka zabe ka in da gaske ne mulki ne nasu kai zaman su kake yi dan me zaka sa su yi shiruwa su ji yunwa su wahala kai kuma kana jin dadi amma dan ka dada dama turawan yamma rai ku jiba irin makwabta mulki irin wannan na demokaratiya Nigeria kowa sai a ce za a yi wata doka kowa ya ce baya su mutane a yi ta hudu ba a masallaci majalisar dokoki majalisar lattijawa kowa ya ce baya su amma sai an tabbatar da shi saboda mi an yi rigajeniya da shugaba za mu baka shugabanci za ka mana abin da muke so su turawan yamma wani haraji na Nigeria babu wanda abin bai tara mai hankali ba amma dai kuma dole sai an yi shi za a kawo sojojin horon shi za a yi wane ne za a yi yaki da kaza kuma da abubuwan shi na ƙarya babu wuta, babu lantarki, babu ruwa, babu abinci, ga wahala, babu tsaro, ga kidnapping, ga wane ne sai ka rasa ma shi mai mulkin dadin mu yake ji, ko kuma mulkin su wane ne yake, inda za a ce babu shugaba ma kowa ya zama shakanan, haka za a rayu. To wannan yana daga cikin lalaci da kuma rashin albarka na siyasar demokratiya. Allah subhanahu wataala kare mu. To wannan amana ɗan uwa masu girma abu ce mai girma, duk wanda aka bashi to dole ka hakura, ko da za ka sha wuya akan rukun amana, ibada ce, yanda ka san za ka yi sallah, yanda ka san za ka hudda zakka a dukiyarka, kana so, yanda ka san za ka je haji, yanda ka san za ka yi arkanin Islam, to wannan ita ma amana ya zama dole, kana ko da kana jin wahala ka hakura. Manzo Allah ya ce abu biyu a kiyama idan aka je sirati suke jan mutum, da amana da silatul rahim, sada zumunta da amana, haka suke tsayawa gaba ga sirati na ana ta wucewa. Duk wanda ya ci amana sai amana ta janyo shi, duk wanda ya saba yake wa me ake cewa zumunta tsakanin shi da ɗan uwan shi, shi ma sai zumunta ta ja shi. To kaga wannan ba karamin hatsari bane, wai ko da ka zama mutumin kirki zaka ƙetare sirati lahiya lau, to amma ka same ka macin amana ne za ta janyo ka ta nasa ka ciki, kuma yana daga cikin sufofi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ake ce mishi sadiqul amin, al-aminu, haka suke ce mishi larabawa, kahin a aiko shi bakin ciki da hasara da abubuwa na rashin rabo na musulunci, yasa su sauya mishi suna cakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. In amana ta gagara aka rasa inda za a kai ta, shi ake kai ma, kuma a lokacin shekarun shi akwai litijawa da yawa sun yi shi, sina Allah da amsa tabbata gare shi, tun yana shekara wajen 20-25 kafin ma ya kai 40, kowa sai dauki amana ya kai ma gidan manzo Allah, a ce ga wanda baya cin amana. Kuma duk gwamnati da aka yi na shekara kusan 10-13 suna ma manzo Allah ta'addanci akan ya zo da addini, amma akwai wanda suna zagin shi suna kaza, amma amanar su kuma a gidan shi. Da zai hijira haka ya zo ya kawo Ali bin Abi Talib, ga amanan wane, ga amanan wane, ga amanan wane, kuma ka hure ne, kuma su sun yarda cewa lalle shi manzon Allah ne, amma wani abu ya sa sun kasa imani, amma kuma sun ki zuwa su amso amana su kai wani wuri, sun san ci zai za a ci amana. To amma ga wanda baya cin amana, amma ko ba su yarda ba da addinin da ya zo musu, dalilin rashin rabo. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Saboda haka laqad kana lana fi rasulillahi uswatun hasana, akwai koyi kyakkyawa game da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda zai siffantu ya karanta sirran manzo Allah akan abin da ya shayi amana, lalle tabbas zai yi kokari shi ma ya kare abin da yake na amana. Wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa in akhta'u falakum wa alaihim. رواه البخاري امام البخاري يوتر شلون حديثا في كتاب الاذان باب اذا لم يتم الامام واتم من خلفه. وانا حديثي ده yake malam dama yace hadisi ne kala kala haka kawai mansurat kaman ka watsa abu, yana babu mawdu'i guda. Shi mun hadisi ne na Abi Huraira, Abi Huraira yake cewa manzo Allah yace inni mamai, ana magana ne akan liman, liman da mamun shi yace yusalluna lakum, manzo Allah yace su limammai suna ba ku sallah, sai su shiga gaba su ja sallah. Fa in asabu, in suka yi daidai sallah ta cika daidai, duk abin da ake so na sallah an yi shi, falakum, to kenan za ku samu lada. Wa in akhta'u, to amma in kuskure ya faru game da liman, yamance wani abu ko yayi wani abu ko yayi kari ko yayi dadi ko yayi ragi, yace falakum, ku kuna da lada. Wa alaihim, su kuma suna da abu wanda yake basu da lada, mana kenan kuskuren wannan yana kansu. Kaga su kenan menene duk mutumin da yake bin liman kamar ya ba liman wani nauyi, inda za ka yi kuskure kai liman ya dauke maka kai saboda kana cikin tawaga shi, amma shi liman in yayi kuskure a to wannan kuskure yana tare da shi. To wannan hadisi ne wanda ke karantar da mu lalle aiki na limanci babban aiki ne. Sallallahu alaihi wasallama shine limami a lokacin da bai da lahiya yake sa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu yayi sallah da mutane shi ma dan lokaci kadan. To bayan haka nan sai manzo Allah yace ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah, wanda zai ma mutane limanci wanda yake Qur'ani, yace fa in kanu sawa fa fil hijra fa aqdamuhum hijra, sai aka samu hafizai biyu, to shikenan tunda sun zama daidai wa kamata limanci, sai a diba waye hijira daga Makka ya riga ya ɗayan. in suka zaman to sawa yace fa fisinni sai a diba waye yahi shekaru haka haka dai za a riga diba wani fifiko ha a zo lokacin da za a ce wannan gwabro ne wannan ko mai aure ne kai mai aure ya shiga gaban shi saboda shi shi kadai ne to kaga wani yana nuna mana tsari na limanci malamai na fiqh sun tsara ga yanda liman ya kamata ya kasance ga abubuwan da ya kamata yayi to nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana cewa lalle limanci akwai wani aiki shi limamin aikin akan shi yake yi kenan liman dole ya kokari ya cika sallah to ku kuma mamu kuma abin da yake kanku shine bai dace ba bai kamata ba a ga wani limami bai cika sallah kuma a bar shi dole ya je ya koya inda zai ci gaba da limancin musamman abin da ya shafi karatun Qur'ani musamman kuma suratul Fatiha ta zamanto cikakkiya saboda in babu Fatiha babu sallah yana kan liman yazo yana wani nuku-nuku kuma ku ba ku jin karatun da yake yi kuma ba ku san da yawa ake samun limammai shi girman limanci yake gani amma dai ya ki zuwa ya daidaita karatu ya ki zuwa ya karatun sallah dan kuskure kadan bai iya gyarawa shi kuma kuskuren akan shi yake shi ne zai gyara ba su mamu ba su hede su tunatar da shi a ce subhanallah in wani kuskure sai a gyara sallah to wannan daga cikin abubuwa wanda ana sakaci da su kuma suna da muhimmanci in liman ya iya sallah da kyau to gyaran mamu gaba daya kowa zai samu ladan sallah cikakkiya wa anhu radiyallahu an wannan shi ma hadisi na Abi Huraira kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas qala khayrun nas linnas ياتون بهم في السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام وانا حديث الامام البخاري اكن كتاب التفسير باب تفسير سوره ال عمران باب كنتم خير امه الله سبحانه وتعالى ايات القران سوره ال عمران yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah yace ya ku al'umman manzo Allah kun yi kowa daraja da girma da matsayi da albarka sai amma yace a dalilin mi dalilin kuna umurni da mai kyau kuna hana mummuna kuma kuna imani da Allah wannan sura abubuwa guda uku wanda ya sanya al'umman manzo Allah ta fi kowace al'umma daraja da girma da matsayi to amma ya zama to an tuzartar da umurni da mai kyau da hana mummuna da imani da Allah to wannan daraja sai ta rika ja da baya to manzo Allah sai karanta wannan ayar kuntum khayra umma sai yake cewa khairun nasi linnasi mutumin da yayi anhwani ga wani saboda shi musulmi kullun so ake kai ka anfanar da dan uwanka ko ta wani bangare wani hadisi manzo Allah ya ce khairun nasi anfa'uhum linnas duk mutumin da yayi kowa alheri shine mutumin da yayi anfanar da mutane idan mai ilimi ne ya anfanar da mutane da ilimin shi idan mai mulki ne ya amfana da mutane da mulkin shi idan mai kudi ne ya amfana da mutane da kudin shi duk wani abu wanda Allah ya mutunta ni'ima ya amfana da wanda suke tare da shi masu imani to shine manzo Allah sai ya ce mafifitan mutane ga mutane yace ya atuna bihim fi salasil zalo da mutane a cikin ukumi an tarme wuya da kawahuwa irin wanda ake tarme mutun a cikin sarkuna fi anaqihim a wuyansu yace hatta yadkhulu fil islam har su shiga musulunci nan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake su nuna mana cewa mutun ne aka janyo shi bayan an yi yaki an ci su a yaki sai aka kama su a fursuna na yaki aka zo da su garin musulunci a darme wuya a darme kafa a darme ana jan su to a dalilin wannan zawwa da aka yi da su sai suka shiga suka imani suka gyara imanin su da Allah subhanahu wataala suka yi aikin da har yasa suka shiga aljanna to wanda mutane biyu sai suka hadu za su hadu a gidan aljanna da wanda aka janyo da wanda ya ja kenan musulmi mai imani ya janyo wani a matsayin bawa a daddarme amma yanzu gashi kowa ya samu shiga aljanna to sallallahu alaihi wasallama yace waɗannan mutane su ne amfanin mutane a wajen mutane kenan duk yanda za a yi ka amfana da dan uwanka wannan shine abin da wannan hadisi yake karantar da mu duk bangaren da ka sani kowane irin bangare ne in dai an samu amfani a tare da kai to ya kamata shi ka aikata shi to kaga bayanin babu amfanin da ya wuce mutumin da zai sa ya gane musulunci kenan inda ba ji aka yake su ba inda ba dauko shi ba ko a matsayin bawa darmi aka kashi garin musulmi da bai musulunta ba to kenan da bai samu wannan alheri ba na addini wanda ya janyo mushi wannan alherin musulman da suka janyo shi suka kashi garin musulmai to wannan kuma yana karantar da mu da'awa zuwa ga addinin Allah a sa mutane su ga hasken musulunci su ɗanɗani wannan daɗi na imani da masu imani suke ji tun mutumin da ya zama to a kowane a kusa da shi ko a garin su ko a unguwar su ko a inda yake koyon sana'ar shi ba musulmi bane to ya kamata mu taya mishi da'awa zuwa ga addinin musulunci saboda shine addini wanda Allah subhanahu wataala ya yi shi gashi ne yayi daidai da fitra mutun zai ji dadi wa anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qala ajaba Allahu azza wa jalla min qaumin yadkhuluna aljannata fi salasil rawahu al-bukhari ma'anahu yuqsaruna wa yuqayyadun thumma yuslimuna fa yadkhuluna aljanna kana malam anan imam an-nawawi ya fassara shi wannan hadisi hadisi ne shi wannan abi hurairah manzo Allah yake cewa mamaki Allah yana mamaki ajaba Allahu azza wa jalla min qaumin akwai wasu mutane Allah yake mamakin lamarin su yadkhuluna aljannata fi salasil za su shiga aljanna a daddarme wannan ba ana nemi za su je can aljanna a daddarme a dalilin da yasa suka samu hanyar shiga aljanna a daddarme a kawo su kamar hadisi da makaranta wanda yace shine malai ce ma'anahu yuqsaruna wa yuqayyadun al-asara sune wanda ake kamawa idan riba na yaki sune al-asara usara wa yuqayyaduna a darme su a zo da su garin musulmi summa yuslimu sannan sai su musulunta fa yadkhuluna aljanna su shiga aljanna kaga kenan a walakanci aka kawo shi yanzu kuma ya zama mai daraja lokacin da yake kafiri yana cikin duhu yanzu gashi ya shiga cikin hasken musulunci sai kuma yanzu gashi ya shiga aljanna wanda ya kawo shi da wanda aka kawo duka su shiga aljanna to Allah yakan yi mamaki da irin waɗannan to wannan hadisi ne wanda suke karantar da mu cewa lalle mu yi kokarin amfanar da ƴan uwan mu dan mu samu shiga aljanna gaba daya saboda addinin musulunci addini ne wanda duk wanda bai yi shi ba a yanzu dai babu shi babu aljanna yanda haka ba yahude ko ba nasare babu zancen shiga aljanna babu zancen jin kamshin aljanna sai ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan addini shine hadisi ya tabbata manzo Allah yake cewa babu wani ba yahude babu wani nasara zai ji cewa Allah ya aiko shi yayi bai imani da shi bai mutu sai ya kamce daga cikin yan wuta wa ya zibillah kenan cewa addinin nasara shi ma yana ci addinin yahudanci shi ma yana ci wannan jahilci ne kuma idan musulmi ne kalma ce ta kafirci wa anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama qala ahabbul bilad ila allahi masajiduha wa abghadul bilad ila allahi aswaquha rawahu muslim imam muslim a cikin kitabul masajidi babu fadlul julusi fi musalla ba'da subhi wa fadlul masajid manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan shi ma hadisi ne na abi huraira manzo Allah yace ahabbul bilad mafi soyuwar wuri ko kuma gari ga Allah ko kuma fasara cewa wuri shine masajiduha masallatayen Allah sune mafi soyuwar wuri a wajen Allah madaukakin sarki gidajen shi wa abghadul bilad ila allahi aswaquha mafi fushin wuri a wajen Allah subhanahu wataala shine kasuwanni to wannan hadisi yana karantar da mu cewa ga inda yake fadala ga inda mutum ya kamata ya kasance a kowane lokaci kasance a cikin masallaci duk sallar da za a yi duk wata ibada da za a yi ya kasance kana da wani lokaci wanda za ka liƙa halartar masallataiya to wannan shine wurin da Allah ya yi so to shi kuma wurin da Allah ya haƙi shine Allah yake kin shi to shine waɗanda suke kasuwanni to wannan hadisi ba wai yana nuna ba cewa kasuwanci bai kamata ba ko bai kamata mutum ya je kasuwa ba ko bai kamata ya kama shago ba ko abin da ya kama da wani a yana karantar da mu da cewa irin abubuwan da ake na ta'asa na rantsuwa wajen ciniki da algush da cin dukiya haramu wasu ma su ci dukiyar riba wasu su haɗa kai da shaiɗani a riƙa kasuwanci na haram to irin wani abubuwan su ne suke shafa ma kasuwa irin waɗannan abubuwan to shi ko masallaci in ka diba zikirin Allah ne ake ko a yi karatun Qur'ani ko a yi sallah ko a yi wani zikiri ko a yi kaza to sai zama to kenan wannan ya yi soyuwa a wajen Allah wancan kuma ya yi to wannan kuma ya yi kowanne kiwa ƙi a wajen Allah subhanahu wataala to shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu gan shi a nan gaba ya ce in zaka shiga kasuwa ka zama zo na tsaka shine wa an Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala an qawlihi qala takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wa qala akhiru wa la akhira man yakhruju minha فإنها معركة الشيطان وبها ينصب الراية رايته رواه مسلم هكذا وفي رواية البرقاني في صحيح عن سلمان عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فيها بياض الشيطان وفرخ وفرخ تنم فينا حديث عندما ظل لك تشوى كزمن تونسك يتي لا تكونن إن استطعت إن ديكا إيا كنا أبنين استطاع استطاع شين إنكا إيا كي kina ce kasuwancinka ba na sauko bane ba na kaza bane in dai ka iya yace kakka kasance awwala man yadkhulu suq farko wanda zai shiga kasuwa to ka kasance kenan ka bari mutane su zo su shiga su shiga su shiga in yaso kai sai ka zo daga baya amma kuma yace kuma wala akhira man yakhruju minha kuma kakka zaman to kuta wajen huta kenan wajen huta ba kai gogawa ka huta ka bar wasu a ciki yace fa innaha ma'arakatu shaytan anan ne ho ake yaki da shaytan saboda zai zo rika ce ma kai sana'a kaza akwai samun kudi amma kuma ta haramu ce kai rantsuwa wajen ka wajen sayar da abu kai algushi kai kaza babu inda ake yaki da shaydan kamar kasuwa zuciyarka da kai da shi saboda ga riba kana gani kuma ga kudade kana so ka samu to kuma abun bai halitta ba kuma abun bai dace ba to ya kamata kai zaka yi gaskiya ko ba zaka yi gaskiya ba to nan kana tagogoromi a kai da shaydani kuma sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa biha yansubu rayatahu akwai wata tuta ta musamman shedan zai daga a cikin kasuwa har ya rika neman wane ne tataccen mabiyin shi tataccen maciyi haramu wanda zai zamanto babu ruwan shi da halak zai algushu zai ƙarya zai kasuwanci na haramu zai ci riba zai wane ne duka to wanda shedan sai zai kafa masa tuta yake ga jama'a shi to Imam Muslim haka ya rawaito hadisi to akwai ruwaya ta barqani a cikin sahihi kinshi daga Salman yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takun awwala man yadkhulu suqa kakka zamanto na fari shiga kasuwa wala akhira man yakhruju minha kuma kakka zamanto na karshe kenan kai dai ka zamanto tsakazakiya yace fiha bada shaytan a cikin kasuwa ne shaydan yayi koi wa farraha kuma yayi ƴaƴan shi anan ya kenkeshe a kasuwa ne shaydan yake yin koi ya kenkeshe kenan in ya zamanto kai ne farkon shiga tana yawa ka taka shaydani ko ka taka kon shaydani ko ka taka dan shaydani ko kuma shaydan ya hada ka ya kulla maka dayan shi kenan ka zama nashi babu kai babu mu'amala ta halal sai da abubuwa na haramu sai shaydan ya wanke maka kwalluwa ko da ana ganin haramu ne kai kai kana ganin tunda dai kana samun kudi ai daga baya ka tuba ko kai kaza ko kai kaza shaydan ya wanke ka ta tas akan cewa akan gaskiya kake to wannan ka ai alaka da koyaye na shedan ko kuma ƴaƴa na shedan to sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin guda biyu yana nuna mana cewa ga inda yake muhimmanci kuma idan mutun zai kasuwanci ko zaka shiga kasuwa to dole mutun yayi la'akari da shari'a ta Allah subhanahu wataala dan shedani ya je can ya baje koli hadda drafin shi yana abin da ya ga dama dole sai ya sa masu yiwa da sun ci haramu to kana dole sai an dage kuma ga zuciya ga son kudi ان الانسان خلق هلوعا وانه لحب الخير لشديد to kaga in ya zamanto alheri ya so yiwa ga san dukiya kudi abune mai dadi mai kaza mutiyaran dana to shi shaydan ya zo bude maka hanya ta haramu to dole kai yaki da shaydan dan ka kare kanka to abu na biyu ko kuma abu na farko shine muhimmancin masallaci wuri ne wanda Allah subhanahu wataala ya zaba ya zamanto daga cikin gidajen shi a tsabtace shi a gyara shi a bashi darajar da ya kamata a bashi duk abin da bai dace ba can bayan mun karanta hadisi wanda malai ya kawo akwai abubuwa wanda ba su dace ba a makaranta eh a masallaci maganganu wanda ba su dace ba wanda a waje ba yayi su mutum ba yayi su balle kuma yayi su a cikin masallaci magana ta batsa ko magana ta ƙarya ko wani abubuwa wanda suke sun sawa ma musulunci sun sawa ma addini a yi su a cikin masallaci to wannan bai dace ba to amma abubuwa ko da na rayuwa ne ba awwal lahira bane in ya zamanto suna da akwai maslaha akwai abin da zai gyara al'umma musulmi to shi ma wannan ana yin shi a cikin masallaci wani tattaunawa akan albirri wa taqwa wani karantarwa wani kaza ko duk abin da ya zamanto akwai alheri wanda za su samu alherin duniya da lahira wani Asim bin al-Ahwali an Abdullah bin Sarjisa radiyallahu anhu qala قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله غفر الله لك قال ولك قال عاصم فقلت له astaghfara laka rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am wa lak thumma tala hadhihi al-aya wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wana hadith al-imam muslim a cikin kitab al-fada'il bab isbat khatam an-nubuwa wa sifatihi sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya rawato da shi wannan hadisin asim bin ahwal ay asim al-ahwali daga abdullah bin sarjisa yake cewa naci ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya maki Allah ghafara Allah laka yace ya maki Allah ashe Allah ya maka gafara tunda Allah ya sauko da aya cewa gaba da baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda yayi duk da cewa ba zai yi ba to shine sai manzo Allah kala sai manzo Allah yace mishi walaka yace to ai kai ma Allah ya maka gafara ko kuma a kai ma Allah ya maka gafara kenan kawai manzo Allah ya roka mishi qala asim sai shi asim sai yace qultu lahu sai nace ma abdullahi bin sarjis yace astaghfara laka rasulullah kenan tunda manzo Allah yace walaka kenan kai ma manzo Allah ya maka gafara qala na'am sai yace eh sai kuma yace walaka kenan kai ma asim kai ma manzo Allah maka ya nemi maka gafara to shine dan ya ganar da shi sai karanta wannan aya summa tala hazil aya wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat ka nemi gafarar zunubinka mumune maza mumune mata su ma ka nema musu gafarar zunubi kenan duk mumuni namiji duk mumuni mace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema mushi gafarar zunubai to shine abinda babban abinda wannan hadisi ya karantar da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'sumi ne Allah ya gafarta mushi kuma Allah ya sa shi baya daga cikin wanda za su saban Allah to wanda da haka Allah subhanahu wataala gafarta mushi kuma daga cikin siffar shi siran Allah da amsa tabbata gare shi shi ma ya nema ma duk mai imani maza mai masu imani mata a manzo Allah ya nema musu gafara kenan kaga wannan sai zaman to mutum ya kokarin kasancewa cikin masu imani kenan ya wuce ne a abubuwan da muke aikata wa na ibada mutum zai zaman to mumuni har ya shiga kasan walil mu'minina wal mu'minat kenan ka dole ka dage kai aiki wanda za ce eh lalle kai mumuni ne dan akwai mumuni akwai musulmi kowane mumuni musulmi ne amma ba kowane musulmi bai zama mumuni za ka samu wani shi gayyaci musulmi ne shi dai kawai ya shiga musulunci ya imani da Allah ya imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai yi wasu abubuwa na ibada ba wanda za su kashi darajar mai imani a musulmi ne shi to amma wani kuma ya wuce daraja ta musulunci yanzu shi ya kai daraja ta imani mumuni ne shi Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wannan kuma da aiki mutum zai samu wannan wa nabi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta rawahu al-bukhari imam bukhari a cikin kitab al-ahadith al-anbiya wa kitab al-adab bab idha lam tastahi fasna' ma shi'ta abi mas'ud sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna mimma adraka an-nas yana daga cikin abubuwan da mutane suka riska suka iske min kalamin nubuwatul ula daga cikin maganganun irin na annabawa kamar magana ta hikima ita ce maganar kamar karin magana ce in baka jin kunya idalam tastahi in dai baka jin kunya kenan kunya ta barka wayazu billahi fasna' ma shi'ta kai abinda kaga dama to kenan kaga mafhumu mukhalafa na wannan kenan in kana jin kunya kakka aikata abinda kaga dama a ka aikata abinda shari'a ta ga dama abinda Allah yake so abinda manzo Allah yake so in dai kai mai kunya ne to kishi kenan in kai ba mai kunya bane kenan zaka aikata abinda kake so to wannan kuma wahayin shaytani kenan to wannan kalma ce babba kunya tana daga cikin imani inji sallallahu alaihi wasallam alhaya'u min aliman la imana liman la haya ala du mutumin da bai da ima bai da kunya bai da imani saboda miye zai sa ka bi Allah da manzon shi shine kunya miye zai sa ba za ka sawa mu Allah ba ba za ka sawa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama shine kunya amma duk mutumin da kunya ta bar idanuwan shi to shine zaka ga ya ce wannan tsagera ne bai kunya kowa ko a garin su ko a unguwar su ko a gaban baban shi ko a gaban yayannin shi ko a gaban wane ne shi ya riga ya bushe hutula ta kunya yanzu abin da ga dama yake to wannan daga cikin matsala a rayuwa ta bawa mai imani saboda kunya tana sa ka diyo abubuwa da laifi mutane inda suna da kunya ba su aikatawa kaga mutum zai ji kunya baban shi mamman shi ƴan uwan mamman shi, ƴan uwan baban shi, ƴan garin su, ƴan unguwar su, wanda suke tare da shi a bakan shi, surkan shi, kenan abubuwa da yawa ga sanan sun kewaye ka, in kana jin kunyar su to sai ga abubuwa da yawa ba za ka aikata ba, amma in ya zaman to baka kunya babu ruwanka da su to komai kana ya aikatawa. To wannan hadisi sai ya karantar da mu muhimmancin kunya. Ya kamata mutum ya zaman to mutum ne mai kunya. Yana daga cikin shama'il muhammadiyya, sufofi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine kunya. Malamai suka ce manzo Allah ya yi budurwa kunya kunya lokacin da za a kai ta gidan ango cikin wani abu da ake cewa khawdash. A can mutanen da akwai abu da ake dora a raƙumi, yana da duro, yana da rido haka da aka kare busa raƙumi ake dora shi kaman gado mai ruwa irin na da da dara da rido da rido anan duka ba a bude shi. To yanda wannan budurwa take, malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta kunya. Mutum ne mai kunya sallallahu alaihi wasallam, saboda kunya tana daga cikin imani, ba a ido ba ka so ake hudu ido da hudu da shi ba idan Allah da mutum ya tabbata gare shi. Amma ga mutum idan shi kuri haka kamar ya sha kwaya, ko ko ga mutum komai zai iya yi, ko ko mutum ya sabbi lulati yana ganin tunda dai ya rihi idan shi yanzu komai yana iya yi. To kaga wannan ba karamin matsala bace, duk guzuri ne na imani kai kokarin rike kunya. In dai ka rike kunya to zaka samu cin nasara a bangare wajen hana saban Allah, da yawa daga cikin hana saban Allah za ka samu kunya tana daga ciki. Turawan yamma da suka zo su lalata al'ummar musulmi, me suka yi? Suka dauki kwangilar janye ma mace da diya mace kunya. In diya mace ba ta da kunya wa yazi billahi shikenan. To dama ita ce za ta tarbiyyantar da jil mutanen da za su zo a gaba, su ne uwaye su mata. To kuma mata asalan yana daga cikin dabi'a, halitta ce ta mace kunya. A cikin namiji tana da karamci akan ita mace, to amma sai aka zo aka abubuwa da yawa sai a riga janye kunya ta mace. Hijabi sai a ce a wannan ai an shiga haƙƙi, an lullube ki an miki kaza, ai babu yanci a hudda mata hijabi, a hudda mata adiko, kaya ma ko ina a waje tun ana matsa-matsa ana koyewa har ya zama to yanzu kuma idanuwanta sun bude shikenan. To in ta hidiya ya kaka, in ta hidaya ya kaga kenan, shikenan babu kunya. Amma ka samu mace da kunya, ƴaƴarta idan ta dole ta yi kunya, aka samu mace da kunya dole ɗanta shi ma ya zamanto mai kunya ne. To wannan kunyan takan sa kamar wata katanga ce akan kariya, akan tsoron Allah. Sai ga mutum bai waya ya samu Allah subhanahu wataala, ya ji kunya Allah, ya ji kunya wanda suke tare, ya ji kunya jama'a, ya ji kunya mutane, ka a ce kaza, ka a ce dan gidan wane, ka a ce wane, ka a ce baban su wane, sai ga mutum ya wasa abubuwa da yawa. Amma duk mutumin da zai ce a shi kawai da kunya duniya ma ga mata lahira, shi ba ruwan shi. Kowa mai yabo yayi, mai suka yayi, mai kaga wannan ba karamin magana bace. Malam Bahaushe wani yace a kawai shi ya tashi yin abin shi, mai suka yayi suka shi, mai yabo yayi yabo shi, babu ruwan shi. To kaga wannan ai matsala ne. Ya kamata kai abin da za a yabe ka, bai kamata ba kai abin da za a soke ka, ko ka gada ma diyanka abin kunya, ko ka gada ma surkanka abin kunya, ko ka gada ma uwayenka abin kunya. Wannan duka abubuwa ne wanda ba su dace ba, halaye ne na banza wanda suriya mutane suke yi, ba su suke cutuwa ba. Da yawa mutane da suke irin wannan abubuwan ba su suke cutuwa ba illa wanda suke tare da su. Za ka uba Allah ya kiyaye na wasu abubuwa wanda diyanshi suke jin kunya, ko ka samu wani na wani abu wanda suke jin kunya iyayenshi, abubuwa ga su nan kala-kala. To kaga wannan yana daga cikin rashin kunya. In aka ce babu kunya to kaga akwai matsala. Ya kamata mutum ya kokarin tarbiyyantar da kanshi, kuma akwai tarbiyya kai da kanka ka sama kanka tarbiyya da shi wannan kunya. Sai ga Allah subhanahu wataala ya tambaye ka, ya taimake ka, sai ta zanto maka kariya akan abubuwa da yawa da mutum zai yi wanda yake saman Allah ne. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Wal ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam awwalu ma yuqda bayna an-nas yawm al-qiyamati fi ad-dima. Muttafaqun alayhi. Imam Bukhari cikin kitabul diyat wa kitabul riqaqi babu qisasi yawmul qiyama. Imam Muslim cikin kitabul qasama babul majazati bid-dima'i fil akhirah. Manzala sallallahu alaihi wasallam wa hadisi na asabi manzala Abdullah ibn Mas'ud yace farkon abin da za a yi hukunci, awwalu ma yuqta shar'a, shar'o'i da za a yi na kiyama, to daga cikin farkon su shine fid-dima'i, a cikin jini ne, wane ya kashe wane ba tare da haƙƙi ba, to Allah zai kawo shi a ce to wane dan me ka kashe shi. Kaga kenan wanda zai nuna maka cewa yana daga cikin babban laifi mutum ya kashe wani dan wani abu wanda bai takara ya karya ba, dan wani satan kuɗin shi ko satan wani abu, wani ma wani abu, moto, wata salula, wani kaza, abubuwa za ka ga su ƙanana wanda ya za a gama su da ɗan adam rai ta ɗan adam amma sai ga an yi kisa dalilin rashin sanin ƙimar shi karan kanshi ɗan adam kin amma sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake so ya karantar da mu daraja da girma ta ɗan adam manzo Allah sai kalli Ka'aba duk darajarki duk girmanki duk kaza kariba girman Ka'aba a wajen kowa duk mai imani amma manzo Allah ya ce ran mumuni ɗaya ya hiki daraja haka manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama dan ya sa maka cewa bai dace ba haka kawai ka kashe wani inda ba mutum ya kisa ba ya cancanta amma haka kawai wani sabani ko kuma wani sata ko kuma wani abin da ya kama da wannan ko wani ta'addanci ko wata magana ta tawili na banza a ce jini ya halitta shikenan kawai a kashe shi to wannan ba karamin kuskure bane ba karamin laifi bane kaga musulunci shi yasa gindaya abubuwa da yawa akan abin da ba a kisa da wasa dole sai an samu da kaza da kaza da kisan ma da gangamu ne ko ba da ganga akwai ganganci a cikin babu ganganci kuma yaya aka yi kisan duka sai an yi kisasi za a yi diya za a biya yan gidan za su yahe ko ba za su yahe ba abubuwa ga sunan musulunci ginda ya saboda daraja na dan adam amma yanzu kaji ba ga abubuwa sun zamanto kamar kayan wasa kisa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu to wannan hadisi yana karantar da mu tsoratarwa akan kisa kada mutun ya sake ya sama hannun shi jinin wani wa yazu billahi je kiyama da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai sa shi wance ya ci kwalin shi ya zo da shi gaban Allah ya ce ya Allah salahaza lima qatale ya Allah ka atambewa ne dan me ya kashe ni kuma sai ka bada amsa Allah ya tsare Allah ya kare ka ce ka kashe shi saboda salular shi tashi ce ba taka ba ko ka ce ka kashe shi saboda wani moto nashi kuma ba naka bane ko wasu kudaden shi ka kashe shi saboda shi to kaga wannan duk yana daga cikin abubuwa na nisa da karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wala Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marjin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum rawahu muslim imam muslim cikin kitabuz zuhud babu fi ahadithil mutafarriqa Imam Muslim shi mana da kusan irin wannan babe da malai mansurat shi kuma sai ya ce al-mutafarriqa kana hadisi masu magana akan abubuwa daban-daban ya kada shi wannan hadisi na Aisha daga cikin uwayen mumunai Allah ya kanta da rahama take cewa Allah ya rada ita tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khuliqatil malaikatu min nur an halicci malaiku da haske kenan malaiku khalqun ne nuraniya wasu halwata halitta ce wanda Allah ya ta da haske haske ne wannan da muke gani wa khuliqal jannu min marjin min nar kuma Allah sai ya halicci su kuma aljannai daga wuta kenan marj min nar shine malai yace marjin min nar min lahabin mukhtalitul alwani min an-nar kenan kamar wannan me yake cewa halsuna na wuta ai zaka ga wani bulabula a ciki zaka ga wani jijja wani masara to shi yasa wannan canjin da take shine malai sai yake cewa to haka ake samu aljani yakan iya caccanzawa ya zama wata dabba ya zama abu kaza ya zama maciya ya zama to wata musta ko wani kare ko mutum ya zama mutum abubuwa da iri ko ya zama wani icce to duka Allah subhanahu wataala ya ba su dama na wannan caccanzawa saboda dama abin da aka halicce su da shi yana da alaka da caccanzawa bai da launi daya to shi kuma kakanmu annabi adam alayhi salam sai Allah ya ce wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum abinda aka siffanta muku a cikin alqur'ani da shine aka halicci annabi adam alayhi salam kenan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa kenan namiji da mace to ya Allah ya yi su kenan Allah yanda ya aka annabi adam alayhi salam daga kasa daban-daban wata ja wata masara wata mai karfi wata mai tamshi wata mai laushi wata mai dutse haka to shi sa sallallahu alaihi wasallam yace haka ga dan adam shi ma gashi na iri kala kamar yanda kasar da Allah ya halicci annabi adam alaihi salam wani mai hushi da wuri wani mai kaushi wani rago ne mai tamshi ne wani kuma karhin zuciya gare shi wani dogo wani gajeriya wani hori wani baki haka to wannan siffa ce Allah madaukakin sarki ya halicci kakanmu adam alaihi salam shi daga kasa aka yi shi amma mu kuma min nutfatin kenan wannan sai ya nuna wannan hadisi yana karantar da mu halitta guda uku halittar mala'ika haske halittar aljani daga wuta halittar dan adam daga abinda aka wasafta mana ita ce kasa to wannan malamai wasu sun ta bayani akan wannan to wane ya daraja a cikin wannan guda uku sai a diba to kowanne tushen shi wane ya daraja haske ya daraja ko wuta ta yi daraja wuta tana bada haske ga kuna ko kuma kasa ta yi daraja wace ta yi daraja a ciki to sai wane ya ce wannan wane ya ce wancan wane ya ce wancan a ƙarshe dai almuhimu a cikin wannan gaba daya Allah subhanahu wataala alqur'ani ya bayyana mana cewa laqad karramna bani adama Allah ya karrama dan adam kuma irin annabawa har ya zamanto manzon tsira sallallahu alaihi wasallama wannan shine shugaban halittu Allah ya shi a cikin mutane to a ƙarshe dai kusan cewa dan adam ya yi su wannan gaba ɗayan su ya yi su daraja ya yi su matsayi koda dan manzon tsira sallallahu alaihi wasallama tunda shine zababin zababu kuma shine shugaban halitta tsiran Allah da amincin tabbata gare shi وعنها وعن حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان خلق النبي صلى الله عليه القرآن رواه مسلم في جملة حديث طويل حديث عن الصو فأما قبر لما لك سوي ما كان أكنت سيتشروتا إتتي كان خلق حالا يوم أنزل الله صلى الله عليه وسلم سنكسن في القرآن كانت حديث أتكن cikon hadisin shine aka tambaye Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ita take zaune da manzo Allah matar shi ce kaza kaza sai aka ce mata wai Aisha ga ya mana menene halayen manzon Allah a takaice a jumulce shine Aisha sai take cewa ya kasance halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani to kun ga nan babban aiki yanda zaka karanta qur'ani a ce maka kai kaza kai kaza to halayen manzo Allah kenan duk abin da aka ce ayi zai aikata duk abin da aka ce ka ayi baya yi duk abin da aka ce haramu ne manzo Allah sai haramta shi duk abin da aka ce halaka ne manzo Allah sai halatta shi duk wani abu wanda aka ce mai kyau ne sai yi shi wanda aka ce ba mai kyau bane baya yi shi ba sai ka dubi Qur'ani gaba daya in kaga manzo Allah tsiran Allah da amsa ta fada gare shi haka siffar shi halayen shi malamai suka ce kai ka ce Qur'ani ne yake tahiyya a bisa ƙasa yanda yake ya tamassalul Qur'an baya abu sai abin da Qur'ani yake so kuma bai barin abu sai abin da Qur'ani ya hana to haka mai imani kowa duk mai imani haka ya kamata ya kasance ka tsaya ka karanta Qur'ani Allah ya ce wa innaka la'ala khulqin azim ya kai maki kana kan wani halaye halaye wanda yake babba to wannan babban halayen sune Al-Qur'ani wanda Allah subhanahu wataala a cikin shi ne ya ba mu dokoki Allah ya ba mu umurni Allah ya ba mu hani Allah ya ba mu labarin mutane na can baya wanda suka wuce dan mai la'akari da irin labarin su in na kirki ne sai mu yi amfani da shi a cikin rayuwarmu dan ta zama ta kirki in kuma na banza ne sai mu tsorata dan kada mu aikata idan Allah ma wasu mutane azaba wa'azi ne ake mana kan mu sake mai irin aikin su dan mu ma kada Allah ya mana azaba in Allah ya bi wasu mutane a cikin Qur'ani to su ake mu ba mu wani aiki wanda Allah zai yabe mu ko da aya bata sauko ba tace suwa ne Allah ya yabe su to in kai irin yanda suka aikata wancan wanda aka yaba kai ma kana ciki to wannan daga cikin abinda zai nuna maka cewa halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manyan halaye ne kuma sune abubuwan da ya kamata a ce mutum mai imani ya tsaya da kyau ya karanta sirran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana idan manzo Allah shine ya kasance a rayuwar shi akwai koyi mai kyau sai mutum ya tsaya diba Allah subhanahu wataala gyara mana halayen mu Allah ya sa mu biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biya shi na hakika dan wata abin da muka yi daidai Allah ya tara mu cikin ladan wanda yake na kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi